‘Yan takara aƙalla 19 ne suka fafata a zaben don maye gurbin shugaba Macky Sall, da rigingimin siyasa suka dabaibaye wa’adin mulkinsa na biyu a zaben da yunkurin jinkirta shi zuwa watan Disamban bana da shugaba Sall ya yi ya haifar da rudanin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Daga bisani dai, kotun koli ce ta yi fitali da yunkurin tare da bayar da umarnin a gudanar da zaben ba tare da an ɓata lokaci ba. Ga Abubakar ba, wannan matakin kadai abin yabawa ne.
I have to say that this election is...
Yace zan iya cewa wannan shine karan farko a tarihin demokradiyyar Senegal da ake zaben shugaban kasa amma kuma babu shugaba mai ci a cikin ƴan takarar. Abin da ke nufin Senegal za ta yi sabon shugaban kasa, duk da cewa a baya shugaban kasar ya yi yunkurin ya ɗage zaben, amma kuma dokar kasar ba ta ba shi dama ba, wanda hakan ne ya sa aka iya gudanar da zaben kamar yadda aka gani. Kasar dai da ake wa kallon ɗaya daga cikin kasashen da suka fi samun kwanciyar hankali a Afirka, ta gudanar da zaben ba tare da wasu shahararrun ‘yan adawa ba. Musamman Usmanu Sonko, da hana shi shiga takarar ya haifar da rikici da asarar rayuka. Ga Diana Suso ta kungiyar Hope Without Borders da ke Birtaniya ta ce, burinsu kawai su ga sauyin gwamnati.
We in the diaspora, we want to see change.
Ta ce yawancinmu da ke kasashen waje muna son ganin sauyi, muna buƙatar sabon shugaban ƙasar da zai ciyar da ƙasar gaba. Dole a kawo ƙarshen matsaloli na cin hanci da rashin aikin yi da tsadar rayuwa. Muna son mu ga ƙasar mu Senegal ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi ci gaba a duniya. Muna buƙatar sauyi.
We want change.
Daga daga cikin ‘yan takarar da suka fafata a zaben na jiya, takarar ta fi zafi a tsakanin Basiru Jumaye Faye da ke samun goyon bayan jagoran adawa Usman Sonko. Da kuma Ahmadu Ba wanda jam'iyyar shugaba Sall mai mulki ta BBY ta tsayar. Masu sharhi dai sun so mu yin hasashen irin jan aikin da ke gaban duk wanda zai lashe wannan zaben, ganin tarin matsalolin da kasar ke fuskanta. Sai dai ga wasu 'yan Senegal da suka tsere daga kasar a sakamakon barazanar da suka ce rayuwarsu ke fuskanta, fatansu yanzu su ga sun koma gida. Har wa yau, Madam Diana ce ta yi ƙarin bayani.
Regardless of the elections,
ta ce duk yadda sakamakon ya kaya a wannan zaben dai, ya kamata mu 'yan ƙasar Senegal a sakar mana mara don mu samu mu koma gida, mu ba da himma a bunƙasa noma, mu daina dogaro da kayayyakin ƙasashen waje. Za mu iya yin hakan idan mun samu damar komawa gida don mu taimaka a gina ƙasa da tattalin arzikin ƙasar Senegal. To a dai ranar Talata mai zuwa ake fatan sanar da sakamakon zaben, sai dai akwai yiwuwar a je zagaye na biyu muddin ba a samu ɗan takara ɗaya tilo da ya iya lashe aƙalla kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa ba. Ramatu Garba Baba, Muryar Amurka daga birnin Bonn na Tarayyar Jamus.